sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 17, 25, 49, 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da hantsi. Ranar yau Juma'a 20 ga watan Disamba 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa cibiyar tattaunawa don wanzar da zaman lafiya wato Center for Humanitarian Dialogue ta yi taro don karfafa ɗabi'ar yafiya da juna a yankunan da tashe-tashen hankula. Sannan za ku ji cewa tun bayan da gwamnatin jihar Filato ta ce ta kammala dukkan shirye-shiryenta da maida dukkan waɗanda suka ƙauracewa mahallansu. Al'ummomin yankunan suna buƙatar gwamnati da ta ƙara matakan magance matsalar tsaro. Baya ga haka muna tafe da shirin kallabi wanda Maryam Dauda take gabatarwa. Har ila yau za ku ji wasu sharhin jaridun Amurka sai kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'urar tarho. Amma duk kafin nan sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi. Yan takarar shugaban kasar Amurka 7 da ke kan gaba na jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara a daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaba Donald Trump da aka tsige a zaman shugaba mafi gurɓacewa a tarihin kasar. Dukkan 'yan takarar da ke neman jam'iyyar ta tsayar da su domin fafatawa da Trump a zaben shugaban ƙasa na shekara mai zuwa sun ce suna goyon bayan matakin majalisar wakilai da amincewa da daftarori biyu na zargin tsige Trump saboda zargin sa da yin amfani da muƙaminsa ba bisa ka'ida ba domin amfanin kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga zaman majalisa. Akwai buƙatar mu dawo da martabar ofishin shugaban ƙasa, inji tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden wanda shine ke kan gaba na yiwuwar samun ƙuri'un tsayar da shi takara na jam'iyyar ta Democrats. Senator Bernie Sanders wanda shine na biyu a bayan Biden a ƙuri'un ra'ayoyin jama'a da dama ya kira Trump da suna makareci da ya sayar da al'ummar Amurka masu aiki. 'Yan takarar sun ci gaba da maimaita caccakar Trump duk da yake wasu lokuta sukan juyo suna caccakar junansu. Hukumar lafiya ta duniya ta ce rashin tsaro da rashin iya zuwa wuraren da ke fama da tashe-tashen hankula a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun ci gaba da kasancewa manyan ƙalubalen da ke tarnaƙi ga kai ƙarshen yaƙi da cutar Ebola a ƙasar. Rahotannin baya-bayan nan sun nuna cewa an sami kamuwa da cutar 3,354 inda a ciki mutane 3,218 suka mutu. Jami'an lafiya na bayyana damuwa ganin cewa duk ƙoƙarin da ake yi na magance ɓarkewar cutar ta Ebola a lardin arewacin Kebbi da Ituri kan iya zama aikin baban giwa saboda fadace-fadace a tsakanin kungiyoyin mayaka kusan 12. Hukumar lafiya ta duniya ta ce an kawar da kwayar cutar daga yankuna 25 na lardin. Ta kuma ce ana samun sababbin kamuwa da cutar akalla 4-10 a sati a yankuna 4 a 'yan kwanakin nan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani ƙawancen ƙasar Spaniya da ya haɗa da manyan kamfanoni uku yana samar da sansanonin ya sadar da sansanonin 'yan gudun hijira a kusa da kan iyakar Eritrea da babban layin wutar lantarkin ƙasar da ya dogara kacokan a tashar samar da lantarki ta ruwa. Mataki na gaba shine sanya wutar lantarki ta hasken rana a gidajen 'yan gudun hijira. Muhimmin abu ne, inji Javier Mazora, jami'in haɗin gwiwa na kamfanin Alianza da ke shire. Ya ce ana buƙatar makamashi domin kiwon lafiya da ba da ilimi da kuma kariya musamman ga mata. Masu aikin jin ƙai na fatan abin da ke faruwa a shire wata rana zai zama kamar yadda ya kamata domin samar da sauyi ga rayuwar 'yan gudun hijira da kashi 90% suke da ƙarancin wutar lantarki a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Samar da makamashi na daga cikin muhimman batutuwa da aka tattauna a babban taron yan gudun hijira wannan makon a Geneva, inda aka ayyana nahiyar Afirka a zaman wacce za a baiwa babban fifiko Andrew Harper mashawarci na musamman na babban kwamishinan majalisar ɗinkin duniya akan yanayi. Ya ce yanzu haka yanayin da ake ciki a nahiyar Afirka mawuyacin hali ne kuma abin tausayi. A ƙarshe, gwamnatin ƙasar Pakistan a jiya Alhamis ta bada sanarwar cewa tana neman soke shugaban alƙalai uku na wata kotun musamman da ta yanke hukuncin cewa a rataye gawar tsohon shugaban mulkin kama karya na soji da aka yanke hukunci Pervez Musharraf har tsawon kwanaki uku a wajen ginin majalisar dokoki idan har ya mutu kafin a zartar da hukuncin da aka yanke masa. A wata gajeruwar oda da ba a saba ganin irinta ba da ta bayar a farkon makon nan, kotun ta musamman ta yanke wa tsohon shugaban na mulkin soji hukuncin kisa bisa samun sa da laifin cin amanar ƙasa da yin watsi da kundin tsarin mulkin ƙasar na shekara ta 2007.
Murtala Faruk Sanyina aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. Cibiyar tattaunawa don wanzar da zaman lafiya, wato Center for Humanitarian Dialogue, ta yi taro a birnin tarayya Abuja domin karfafa ɗabi'ar yafiya ga juna musamman a yankunan da suka sha fama da matsalolin tashi-tashin hankula. Wakilin muryar Amurka a Abuja, Sale Shehu Ashaka, na ɗauke da ƙarin bayani.
Cibiyar tattaunawa don wanzar da zaman lafiya, Center for Humanitarian Dialogue, ta karfafa rungumar ɗabi'ar yafewa juna a yankunan da aka samu fitina maimakon kullatar mutane a zuciya da tunanin ramakon gayya. Jami'an cibiyar sun gayyato ƙwararru a wajen gagarumin taro a Abuja don cusa wannan ɗabi'a ga al'ummar arewa ta tsakiya da suka yi fama da fitinar makiyaya da manoma da arewa maso gabas da ta yi fama da Boko Haram. Gloria Thomas, jami'a ce a cibiyar, ta ce sun fara wannan aikin faɗakarwar ne tun 2014 kuma sun fara ganin tasirin wannan aiki.
In wani abu zai taso, dukkan mu sai mu zo mu tsare kafin ma ya zama wani abin da zai kawo mana ciwon kai. Mun ga inda matan nan sun taso suka ce okay, yau a wannan angon za mu yi taro a nan, bayan sati biyu za mu zo wannan angon, bayan sati biyu za mu juyo wannan angon. Sai su tambaye kansu menene damuwan a nan, za a faɗa menene za mu yi mu tabbatar cewa wannan bai kawo mana hargitsi ba, menene za mu yi mu tabbatar cewa ƴaƴanmu da mazajenmu da wanda muke zama tare da su sun yi abin da ya kamata. Mun ga inda matan nan sun taso daga wanda ba su iya ma magana ba zuwa wanda za su iya su saya su faɗa menene damuwoyinsu kuma yaya ne za mu yi.
Duk da yafiya ta fi dacewa, amma a wani yanayin tuna irin ɓacin rai da tashin hankalin da na samu kaina na kan samu ƙalubale ainun, in ji Hajiya Gana Suleiman da ta yi fama da illar Boko Haram.
Akwai mata ma masu aure wanda aka kwashi mazajensu, mazajen ba su zo ba, su ba su yi aure ba, suna nan haka suna nan suna jira. Mbale especially ina da jikana wanda aka bar shi yana cikin uwarshi da wata shida, har yau bai san ubanshi ba, yanzu yayi wayo yana tambaya na ina ubanshi. Kwanan nan satin da ya wuce har leta yake rubuta min yana firamare siri, yana cewa in kai wa sojoji su gaya mishi inda baban shi yake. Kullun da nake cewa in ya tambaye ni sai nake cewa baban shi yana maka. Sai da yayi waye ya san cewa in a maka ne ba za ki hada mu a waya ba. In gaya mishi in zai zo ya kawo min takardun makaranta da boots da jaka da mutane yana fita waje yara sun gaya masa cewa uban shi yana abin nan.
Ita kuma Rita Buba daga jihar Filato ta ce hanyar yafewa kadai za ta taimaki al'ummar Filato da fitinar bambancin addini da kabilanci ke addaba.
Tun da ni da ka gani nan na je na kwana a ruga a wurin kawana da na dude ita a filin sassantawa ƴar Fulani, ko an biya ni kuɗi ba zan je ruga ba a da kenan. Ko an biya ni idan na shiga moto na samu maybe musulmai uku ni ne na hudu ba zan yarda zaune da su a baya saboda ina da tsoro a zuciyana. Amma yanzu ina da abokanaye mutumin pan wanda baya shiri da gumai, ina da kawaye in je angon rogo in yi hidimana, in tafi ruga in yi hidimana. Ai akwai sauki, ko bai kare ba akwai sauki sosai, kuma muna da begen cewa wata ran zai kare.
Duk tsananin da aka shiga aka gwabza yaki, ƙarshe dai wajibi ne a zauna a teburin shawara don fahimtar juna. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To yau a gaida Sala Shehu a Shaka. Yanzu kuma za mu koma jihar Filato tun bayan da gwamnatin jihar ta ce ta kammala dukkan shirye-shiryenta da maida dukkan waɗanda suka kaurace wa mahallansu zuwa yankunansu na asali. Sai dai al'ummomin yankunan sun nuna buƙatar da gwamnati ta ƙara matakan magance matsalolin tsaro. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani.
Tun dai a watan Yuni shekara ta 2018 da wasu 'yan bindiga suka hallaka jama'a da dama a wasu yankunan jihar Filato, akasarin al'ummomin yankunan da suka tsira da ransu suke gudun hijira. Tun daga wancan lokaci gwamnatin jihar Filato take ta fafutukan neman hanyoyin maida 'yan gudun hijirar zuwa garuruwansu na asali. A jiya ne burin gwamnatin ya fara cika bayan ta rufe wasu sansanonin 'yan gudun hijirar waɗanda suka fito daga yankin Gashish ta kuma tallafa musu da kayayyakin abinci da na gini don su koma garuruwan nasu. A sansanin 'yan gudun hijirar da ke ban a ƙaramar hukumar Barikin Ladi, shugaban sansanin Irmiya Magit ya ce sun amince su bi umarnin gwamnati na maida su ƙauyukansu, sai dai sun buƙaci a tabbatar musu da tsaro.
Batun tsaron jama'an nan da za a ɗauka ya zamanto ya tabbata a wajen wadda kowa zai iya ya samu zama ya yi barci ba tare da wani fargaba ba. Na biyu, ina son gwamnati ta sani mutanen nan sun yi shekara ɗaya da rabi a waje ba wanda ya samu sugunin da ya iya ya yi gona. Idan za su koma ya zamanto an tanada musu abinci da abubuwan da zai zama na rayuwa. Na ukun shi, gwamnati ta tafi har kauyukan nan ta gani irin level of destruction da aka yi da gidajen mutane.
Ita ko Madam Mary Daliop tambaya ta yi.
A yanzu kaman haka ba wurin da mutane za su je su zauna domin an riga an rurrushe gidajen. A kwanakin baya mazajenmu sun yi zuciya, an je sun haɗa kai suna yin dan block domin su gina wani inda za su dan zauna tukuna. Abokan gaba suna bin baya, suna tattaka blocks da an yi su rurrushe, inda akwai sauran kagon ɗakuna sai a rurrushe gaba ɗaya. To yanzu da ana ce za a je wannan wurin, Ya za a fara a ji a zauna wannan wurin?
Sakataren gwamnatin jihar Filato Farfesa Ɗanladi Atu ya ce sun ɗauki matakan tsugunar da 'yan gudun hijirar a garuruwansu na asali.
Muna da matakai kamar guda uku. Na ɗaya shi ne tsaro. Jami'in tsaro ma suna wuraren, za su dinga kwana da su a wurin, so kamar su tashi su koma normal duty nasu, they will show that an training vigilante wanda za su kula da wurin. Kuma za mu bude hanyoyi wanda in akwai damuwa za shiga da wuri. Mataki na biyu shi ne za a gina musu gidajensu, su da kansu za su gina, mu za mu ba su kayan kuma don su gina da kansu. Mataki na uku da muka ɗauka shi ne abinci da kuma ruwan sha. Muna da abinci za mu ba su har zuwa kamar wata shida. Yawwa, so mataki.
Amma ni dai har yanzu ina da matsala da waɗanda gaba ɗaya an rushe musu gidaje ne, ba batun kofa ko rufi bane.
Wanda an rusa musu gidajensu, akwai kwan 'yan waninsu da sun yadda za su zo da su.
Shiko Dagom Ray na Barikin Ladi Edward Gangbot, wanda shi ma ke gudun hijira biyo bayan kone fadarsa da 'yan bindigar suka yi, ya ce sun yi maraba da komawa gida.
Mun amince da haka 100% da dawowansu zuwa gidaje.
Kana ganin kamar gwamnati ta sa matakan da waɗannan mutane za su koma ba tare da wani matsala ba?
An sa sojoji sun je wuraren da mutanen za su zauna.
Kowa ya amince cewa zai zauna lafiya?
To, alhamdulillahi. Lafiya kowa yana son zaman lafiya. An san irin wahalolin da an sha, an san dukiyar da ta walwalsa, an san rayuka da suka tafi. Kowa ya gaji da wannan abun, kowa yana son zaman lafiya.
Shugaban ƙaramar hukumar Barikin Ladi Barista Ezekiel Mandiyau ya ce sun zaga sansanonin 'yan gudun hijirar guda 12 a ƙaramar hukumar, kuma al'ummomin sun amince su koma gida.
Mun zazzagaya duka gundumomi, mutane sun ce su kan suna so su zaman lafiya, mutane su dawo gida.
Matakan maida 'yan gudun hijirar yankunansu na asali, wanda zai ɗauki watanni 6, zai kuma laƙume kuɗi fiye da naira miliyan 384 daga asusun gwamnatin jihar Filato da ƙananan hukumomi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji. To, kafin mu ci gaba, ku shakata da wannan.
Zaman lafiya daɗi,
Madalla masu sauraro kada sha'afa waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu ana yana ci a ƙarfe 2:17 ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yayin da muke ban kwana da shekarar 2019, shirin namu na yau zai waiwaya baya don kawo muku wasu daga cikin matan da suka bada gudunmuwar su a cikin wannan shekarar. Da farko,
sunana Hawwa Ibrahim. Ni na samu matsala da na makarantar saboda banna ji ko kadan. Babu talan donan da ban yi ba. Kunan zaki ne, gwaza ne, doya min rogo ne, har da goro ba. Mai talla.
Samun wannan farfesan Hajiya a wani fanni kika kware?
A fannin human right.
Haƙƙin bil adama.
Haƙƙin bil adama. A shi kuma a gefen shari'a da mata. Ina professor a jami'o'in duniya sun kai fiye da 20. Amma ƙarfin zaman yana Boston. Yana kuma wata jami'a ana kira ta Harvard University.
Mun kuma samu bakuncin.
Sunana Rahila Plangnan Gowon. Ni malama ce, ina koyarwa a jami'a.
Kin yi makaranta har kin kai matsayin abinda Turawa suke cewa farfesa. Me kike ganin kaman kin yi wajen inganta rayuwar al'umma musamman dalibai waɗanda kika koyar da su?
Abinda nakan faɗi ma yara ina koyar da su. Na ɗaya shine su gane akan darasi da nakan koya musu, su rike shi da kyau. Na biyu kuma su zama masu taimako a gidajensu da cikin communities nasu.
A yanzu akan samu musamman ma a arewacin Najeriya sai ki ga har yanzu akwai wuraren da suna ganin kaman ilimin ya mace ba shi da alfanu ko ba shi da muhimmanci. Me za ki ce akan haka?
Zan gaya ma iyaye su kai yan mata makaranta. Yana da taimako, zai taimake iyaye domin in yarinya ta tashi ta je ta yi aure in bata iya lura da gidanta ba yana ma da damuwa. zamanin da muke nan a ciki yanzu ana ce information age. Idan mutum bai iya karatu da rubutu ba, functioning zai yi wuya.
Bayan haka mun samu bakuncin.
Sunana Binta Kasimu.
To na ga kun fito kun zo bakin kofar majalisa, me ya zafi?
Wai so muke mu nuna ma ƴan majalisa mu muka zabe su. Kuma ya kamata a yi da mu.
Idan kina cewa a yi da ku, me kike nufi?
A ba mu matsayi mu ma yadda ake ta ba komi, ai dauki dora ma ake ta yi yanzu. Mu a ban mu ma a ga in ba zaben namu za a yi ba. Ga mazan nan din yawancin su da aka sa babu wani abun abu da muka gani a zo a gani. Ga ƴaƴan mu nan na shan kwaya, makarantu ba kyau, titi ka hita a bige ka, cikin gidanka a bige ka. Da inda kai kahin ka tai sai kai alwala sau 14 ka shiga mota kahin ka isa inda zaka ka kusa sauke alqur'ani. In kristiyani ne da ka shiga rami sai ka ce in the blood of Jesus, saboda kana neman taimako Allah ya kai ka inda zaka gida lafiya. To kuma shine za a ce mamu an yi wani abu.
To wayannan mukamai da kuke so din nan kam kashi nawa cikin 100 kuke so a ba ku?
Yo mu muka yi su
mun kuma samu bakuncin.
Sunana Dame Pauline Talen daga Plateau.
Ina zaki ce mata sun fito, ina suke yau kuma ina za su dosa?
To mata ko anki ko an so, dole a yadda cewa mata su ne karfin siyasa. Mata kuma sun yi rawan a gari, mata kuma su ne karfin siyasa, su ne karfin gida. In gida tana lafiya, society za ta zama lafiya, kasa gaba daya za ta zama lafiya. Mata kuma sun fi yawa a yawan jama'an Najeriya gaba daya. Idan kuwa ba a yi tafiya da mata ba, to ya zama kasan ta zama gajeyu, domin tana tafiya akan kafa daya.
To anti, akwai wasu mata da aka tafi da su kamar mutum uku da suka dan ba da kunya. To me zaki ce a game da waɗannan halayen nasu?
To a ko ina ba idan za a ce an samu mutum da ya cika 10, kuma in dai a ce a cikin 100 an samu uku da suka kasa, maza nawa ne suka kasa? Ai ba abin fada bane.
Duk a cikin shekarar mun kuma samu bakuncin.
Sunana Hajiya Binta Mu'azu. Ga mu a nan office din Her Excellency Conference Center din Her Excellency Wife of the President, muna tattaunawa akan abubuwan da yake ciki, muke ciki mata, muke gani da mai daɗi da mare daɗi a nan cikin ƙasar mu Najeriya. An kira mata daga wurare ko ta ko'ina, ba lallai NAPC ba, har 'yan sauran ƙungiyar parties wanda yake ba namu ba, don mun hallara a nan wurin. Kuma an zaɓi shugabanni daga wurare da dama wanda sun zo, kowannen su yana bayar da nashi ra'ayi da abin da ake ciki da kuma abin da ake bukata gaba a wannan abin da muke kira next level. Insha Allah wannan gwamnatin abin da za su yi mana.
Masu sauraro, a nan za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan shirin. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. A gaida Maryam Dauda, yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Amurka. Jaridin Amurka. A cikin sharhin jaridin Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar New York Times, inda aka rubuta labarin Majalisar Wakilan Amurka a ranar Laraban da ta gabata ta tsige shugaba Donald Trump, inda ta zarge shi da yin amfani da mukaminsa na shugaban ƙasa ba bisa ka'ida ba, domin taimakawa kansa a siyasance da kuma kawo cikas ga ƙoƙarin majalisa na binciken ayyukansa. A zaben da ya kasance kusan na jam'iyya ɗaya, majalisar mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat ta amince da daftarori biyu na zarge-zargen tsige Trump, ɗan jam'iyyar Republican da ya kasance shugaban Amurka na uku da aka tsige shi a tarihin ƙasar. Fadar shugaban ƙasa ta White House ta fitar da sanarwa jim kaɗan bayan kaɗa ƙuri'ar tsige Trump, inda take cewa yau rada ce da aka aikata ɗaya daga cikin lamuran siyasa mafi kunya a majalisa a tarihin ƙasar. Sai jaridar Washington Post, inda aka rubuta labarin A halin da ake ciki, babu takamaiman lokacin da aka gindaya dangane da mika matsayar da Majalisar Wakilan Amurka ta yi na tsige Shugaba Trump ga Majalisar Dattawa. Mataki na gaba da kundin tsarin mulkin Amurka ya shimfiɗa idan Majalisar Wakilai ta tsige shugaban ƙasa shine ta mika batun ga zauren Majalisar Dattawa a matsayin ƙara. Shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattawan Mitch McConnell ya kyankyasa cewa batun tsige shugaba Trump shine abin da majalisar za ta ba muhimmanci a watan Janairu mai zuwa. Sai dai faruwar hakan zai ta'allaka ne kan lokacin da 'yan jam'iyyar Democrat suka shigar da batun gaban Majalisar Dattawa. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Yusuf Babanga Jami Trader Ringin daga jihar Jigawa Nigeria. Yau zan yi amfani da wannan dama in kira ga shugabanninmu na Afirka game da ainihin ta da kaya baya da muke fuskanta a sassa daban-daban na kasashenmu na Afirka. To ina so in sanarwa da shugabannin Afirka cewa ainihin sojoji na kasashen waje da suke zaune a ainihin kasashenmu na Afirka ba za su kawo mana ƙarshen tayyatashen hankulan da ke faruwa a kasashen nan namu na Afirka ba. Domin in mun duba shekaru nawa ana fama da tayyatashen hankula a ainihin kasashenmu na Afirka amma ba a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa ba. Don haka ina kira ga shugabanninmu na Afirka su ya su haɗa kansu da kansu su samarwa da kansu tsaro, ba ainihin wasu ƙasashe ne ma za mu zuba wa ido cewa su ya su samu mana da ainihin tsaro a ƙasashenmu na Afirka ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio America. Sunana Ilyasu Abubakar wanda aka sani da kawo a Ikedu unguwar na huta Fotoscom, sakataren ƙungiyar muryar talaka reshen ƙaramar hukumar Fotoscom. To a yau ina so yi amfani da wannan dama wajen kira da gwamnatin Najeriya game da ware makudan kuɗi da ta yi har naira biliyan 37 da sunan wai sabunta majalisa. Ba shakka talakawan wannan ƙasa ba wannan ne a gabansu ba, ya kamata a ce an tunkari abubuwan da suke damun talaka, misali ilimi, ruwan sha, wutar lantarki, hanyoyi, lafiya da dai sauransu. Don haka muke kira da gwamnati da ta sauya tunani game da ware wannan makudan kuɗi a bajetinta da ta yi na shekara ta 2020.
Kafin mu sallama da ku ga Murtala ya dawo da takaitattun labaran duniya.
To Zara, 'yan takarar shugaban kasar Amurka bakwai da ke kan gaba na jam'iyyar Democrats sun tafka muhawara a daren jiya Alhamis tare da caccakar shugaban Amurka Donald Trump da aka tsige a zaman shugaba mafi gurɓacewa a tarihin kasar. Hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rashin tsaro da rashin iya zuwa wuraren da ke fama da tashe-tashen hankula a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun ci gaba da kasancewa manyan ƙalubale da ke yin tarnaƙi ga yaƙin da ake yi na kai ƙarshen cutar Ebola a ƙasar. Rahotannin baya-bayan nan sun nuna cewa an sami kamuwa da cutar 3,354 inda a ciki mutane 3,218 suka mutu. Wani kawancen kasar Spain da ya hada da manyan kamfanoni uku ya sadar da sansanonin 'yan gudun hijira a kusa da iyakar Eritrea da babban layin wutar lantarkin kasar wadda ta dogara kafin kam a tashar samar da lantarki ta ruwa.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Malam Musa Godi domin rasuwar 'yarsu Zuwaira wadda ta rasu jiya bayan gajeriyar jinya. Muna kuma miƙa gaisuwar fatan alkhairi ga gwaggwanta Hawwa wadda ta gamu da hatsarin mota. Allah ya ƙara lafiya ya kuma kare na gaba. Sai kuma sakon ɗaurin aure na ango Awal Hayatu da amaryarsa Zainab Yakubu wanda za a yi ranar Asabar 18 ga watan Disamba a Islamiyya Madibo Jingi Gurore da misalin ƙarfe 10 na safe. Allah ya sanya alkhairi, Allah ya bada zaman lafiya. To masu sauraro, ku kwana lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Afrique.